Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen radion amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Alon da kuma Niya dukkan su a zangon FM. Masu na'urar computer suna yin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya yau Lahadi 20 ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Yau ne ɗan kasar Niger ke kada kura'ar zaben shugaban kasa zagaye na biyu. ƴan Tibet a duk inda suke fadin duniya yau suna zaben sabon shugaba da zai dora daga inda aka tsaya wajen neman yancin da suke yi daga kasar China. Kana yau ne shugaba Barack Obama zai tashi daga nan Amurka domin ziyara a kasar Cuba.
Kanan labaran kenan.
Nai zabe lahiya kuma ina fata duka ƴan Niger su fito da PP su zabe kuma duka an dauki matakai yadda za a samu kowane ya fito ya jefa kura'ashi ba cikin tashin hankali ba.
Shugaba Muhammadu Isuhu na Niger kenan.
Farko mun gode ma Allah. Mun ce duka wannan zabe wanda yake akan haram kuma yana yi sun ji kiran mu mun zaga koi akwai wanda mamta ba su shiga ba mun kira jifa mun kira mai mun kai zanda mun ka koi na mun kira ni ya talabir duka mun kira babu wanda ya fito
dan Hamayya Haruna Ibrahim na jami'ar MNSD Nasara haka nan zamu leka Jamhuriyar Benin inda can ma ake zaben fidda guni Grace Alheri Abduza tana tafe da shirin bishara da farko ga labaran duniya tukuna.
Tare da sallama. Yau ne ƴan kasar Jamhuriyar Niger ke kara kuri'ar zaben shugaban kasa zagaye na biyu inda shugaba Muhammadu Yusuf ke kan karagar mulki ke fafatawa da abokin karawarsa wanda yanzu haka an fitar da shi kasar waje domin yi masa magani. Sai dai ƴan adawa sun yi kira cewa ƙauracewa wannan zabe. Wakilin wannan gidan rediyon da ke can kasar a halin yanzu ya aiko cewa an fito kada kuri'a amma kuma yanayin bai kama da na zabe ba domin ko mutane ba su fito ba sosai. Madugunyan adawa Hamma Ahmadu wanda ke tsare a wani gidan yari yanzu haka an wuce da shi zuwa kasar Faransa domin a yi masa magani. Tun a cikin watan Nuwamba bare ne aka tsare Hamma Ahmadu akan zargin safarin jarirai abinda shi da magoya bayansa suke cewa wannan tsagwaron siyasa ce. Jami'an gwamnati dai sun ce tun lokacin da aka tsare shi yake fama da rashin lafiya amma ba a bayyana kowane irin ciwo ne yake damunsa ba. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. ƴan Tibet a duk inda suke a faɗin duniya yau suna zaɓe domin zaɓen wani sabon shugaba da zai ɗora daga inda aka tsaya wajen neman ƴancin da suke yi daga ƙasar China. Sai dai ƙasar China ba ta yarda da gwamnatin na ƴan Tibet ba wadda take gudun hijira a Dharamsala Sala da yake yankin tsaunin Himalayan na ƙasar India. Wannan zaɓen dai shi ne irinsa na biyu tun lokacin da dattijon nan Dalai Lama ya sauka daga shugabancin na ƴan Tibet. Kuma ya sauka ne domin ya ci gaba da aikinsa na shugaban mabiya addinin nasu. Gwamnatin wadda take gudun hijira dai tana da mutanenta da suka kai sama da 100,000 na ƴan Tibet din da suke zaune a India, Nepal da kuma Bhutan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau ne shugaba Barack Obama zai tashi daga nan Amurka domin ziyara kasar Cuba. Wannan ziyarar dai na cike da dimbin tarihi domin ko kasashen biyu sun kwaye shekaru 55 ba su ga maciji. Shugaba Obama dai shine shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara kasar ta Cuba tun shekara 90 da suka gabata. A yayin wannan ziyara ta shugaba Obama zai yi wa ƴan kasar jawabi tare da bayyana yadda kasashen biyu za su ci gaba da kyakkyawan alaƙar da suka sake kullawa. Fadar White House na nan Amurka ta fitar da sanarwar cewa ziyarar ta kwanaki uku da shugaba Obama zai yi za a nuna jawabin da zai yi wa ƴan kasar ta Cuba a talabijin a babban birnin kasar wato Havana. Wannan ziyarar dai ya bude sabon babin hulɗan dangantaka ne tsakanin kasashen biyu waɗanda suka sake mayar da dangantaka na tsakaninsu a watanni 8 da suka gabata. Yau ne yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiya wadda zai dakatar da kwararren 'yan gudun hijira zai fara aiki. Daga yanzu duk 'yan gudun hijirin da suka iso jirka za a mayar da su zuwa kasar Turkiyya, yayin da kungiyar ta tarayyar Turai za ta dauki adadin mutanen da aka mayar din daga sansanin su zuwa bakin iyakar kasar ta Turkiyya. To sai dai kuma a gaban Lesbon na gabar jirka, inda nan ne matattaran 'yan gudun hijiran, akwai alamun cewa suna cike da halin kunci da damuwa, domin ko ga bisa dukkan alamu yarjejeniyar da aka cimma game da su 'yan gudun hijiran bai aiki yadda aka shata. Yanzu haka dai, 'yar tazar da ke tsakanin gabar da jirgin yaki na NATO yake da masu da na masu jami'an tsaro na yankin tekun na kasar Turkiyya, dukansu suna shawagi tsakanin ruwan na Lisbon ne na kasar Turkiyya. Hawa kuma jirage masu sarkar ungulu su ma suna aikin sa ido a wannan yankin. Wannan dai kokari ne da kasashen Turai da kasar Turkiyya ke yi domin ganin rage ko kuma hana kwararan 'yan gudun hijira, musamman ganin cewa yau ne yarjejeniyar da aka cimma zai kamata ya fara aiki. A gaban Lesbon kuma masu aikin sa kai ne ke tashawagi domin ganin ko za su cafke jirgin 'yan gudun hijira. Masu binciken hatsarin jirgin saman nan na kasar Dubai da ya hatsari da safiyar Asabar kuma ya kashe daukacin mutane 62 da ke cikin sa, sun ce sun samu na'urar nadar bayanar na jirgin. Suka ce yanzu haka har an aika da wannan na'urar zuwa Moscow domin nazari a kansa. Mahukunta suka ce ana sa ran wannan na'urar ta ba da bayanin abin da ya faru har ya kai ga hatsarin jirgin a tashan jirgin saman birnin Rostov-on-Don. Kawai yanzu dai ba a ce ga musabbabin wannan hatsarin ba, amma alamu sun nuna cewa iska mai ƙarfin gaske na da nasaba da aukuwan hatsarin. Rahotanni sun bayyana cewa direban jirgin da mataimakinsa kowane suna da ƙwarewa a kan aiki. Haka shi ma jirgin da ya hatsarin duka-duka bai wuce shekaru 5 da aka kera shi ba, kuma ba taɓa yi masa fashin gyara da duk ya dace a yi masa ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar. To madalla, yau rana ce ta zaɓe a ƙasashen Afirka masu yawa. Ana zaɓen fidda guniya jamhuriyar Nijar kamar yadda kuka ji cikin labarai, haka ma ake yi a jamhuriyar Benin. Kana ƙasashen Congo da Senegal da Zanzibar da Cape Verde duk sun tafi rumfunan zaɓe. A Nijar, shugaban ƙasar Muhammadu Yusufu wadda ya kada ƙuri'arsa ya yi kira ga 'yan ƙasar baki ɗaya su fito domin sauke nauyi da ke kansu, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Sulaimuni Barma ya aiko mana.
Zaben na yau Lahadi 20 ga watan Maris na da matukar mahimmanci ga 'yan kasar Niger, domin a yayinsa ne za su zabi mutumin da zai shugabanci kasar a wani wa'adin mulki na tsawon shekaru 5 masu zuwa. Haka kuma zaben na wakana a wani yanayin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin Niger, domin 'yan hamayya sun kaurace masa duk da cewa suna da dan takarar da ke fatan lashe wannan zabe. Bayanai sun yi nuni da cewa an dan same jinkiri wajen budarin hunan zabe a ungoni da dama na nan yamai, saboda dalilai na rashin isowar ma'aikata a kan lokaci, yayin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu da makarrabansa suka kada ƙuri'a a cibiyar zaɓe ta ɗaya da ke Hotel de Ville a wajejen karfe 10 na safe.
Na yi zaɓe lahiya, kuma ina fata duka 'yan Niger su fito da PP su yi zaɓe, kuma duka an ɗauki matakai yadda za a samu kowane ya fito ya jefa ƙuri'a shi ba cikin tashin hankali ba, ba cikin rigima ba, ba cikin faɗace-faɗace ba. Abin da ke fata shi ne bayan wannan zaɓe, wanda duk Allah yabba ya kula da haɗa kanun 'yan ƙasa, 'yan ƙasa duk gaba ɗaya, akwai matsaloli da yawa da yanzu ya suka fuskanta. Waɗannan matsaloli na yi aiki a kai shekara 5, amma shekara 5 ba su isa a magance waɗannan matsaloli.
Sai dai a nan yamai ba a sami fitowar jama'a sosai ba a galibin mazaɓu, saɓanin yadda abin ya wakana a zagayen farko. Kodayake tururuwar jama'ar ta danganta daga wannan unguwa zuwa waccan, 'yan adawa waɗanda dama suka buƙaci jama'a su ƙaurace wannan zaɓe na ganin kiransu ya samu karɓuwa a wurin talakawa. In ji Haruna Ibrahim na jam'iyyar MNSD Nasara.
Alhamdulillah, jama'a sun yi kiranmu sosai. Farko mun gode ma Allah, mun ce duka wannan zaɓe wanda ya shi a kan haram, kuma yanzu ya sun yi kiranmu. Mun zaga koyi akwai wanda ma mutane ba su shiga ba. Mun kira jifa, mun kira mayadi, mun kira zandab, mun kai koyi na mun kira ni ya telebir duka mun kira. Babu wanda ya hito. Shugaban Seni, mun roke shi saboda Allah da Annabi. Fasko juji duka su mai sa duka sun bashi yadda, sun ce shine zai yi muna aiki na gaskiya. Kuma mun gani tun lokacin da ya fara wannan, ya ce zaɓe na taimawa ya jikin nan, ya ransa da kuma ya yi zalunci wajen. kuma gashi nan kuma ya cikin zalunci.
Ministan cikin gida Hasu Masaudu ya bayyana cewa komai yana gudana cikin kwanciyar hankali in banda hatsaniyar da aka huskanta da sanyin safiya a wasu mazabin Lome babban birnin kasar Togo.
Mutanen su ne suka je suka yi banna can wajen biro da kufa cikin Togo Mebo. Wannan authority cikin Togo suna nan suna dauka matakan da ya kamata.
Ya zuwa yanzu jama'a na gudanar da harkokin su na yau da kullun cikin nutsuwa yayin da hukumar zabe ta ce ta dauki dukkan matakan da suka dace domin gudanar da zaben ba tare da wata mushkila ba. Da misalin karfe 7 na yamma ne za a rufe runhunan zabe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai muna Niger kuma kan harkar zaben daga yankin Maradi na zanta da wakilinmu da ke yankin Shu'aibu Mani a wata rumfar zabe.
To yanzu ina nan a rumfar zabe mai lamba 32 zan hada kama da wani gashi ya anan mutuna yanzu zabe. Bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Maran barka kai wake magana.
Muna wani Adamu Usman mai president na bureau de vote 32 ta sabon gari 6.
To yanzu kamar mutane nawa suka kada kuriya zuwa yanzu?
To yanzu mun samu dai 100 da wani abu da yanzu.
To yanzu in ka ga mutane 100 da wani abu in ka kwatanta da wanda suka fito zaben farko me zaka ce?
A to ai ka san zaben farko da yake akwai dan takara 15 ke da kai. Kina an yi mobilizan mutane su zo su yi zabe da ko ina da ko ina, amma inda yake yanzu mutum guda ne. Kenan masu fafatakar zaben da kaɗan da ne wanda za su shiga cikin gidaje su hiddo mutane su yi zaɓe.
Akwai ɗan takara biyu na jin wakace mutum guda?
To ɗan takara guda ai ka kamar ya jaye saboda dai yanzu guda da dai gare ni.
To wannan kana gani yana da tasiri wajen fitan mutane?
To ai ka san abu aka ce mutum guda ne guda ya jaye kenan sai an samu wata tangarɗa kaɗan biskan hitowar mutane tunda wasu kaga cewa za su yi kar ku hito ku yi zaɓe. In kuma wasu ce su to ku zo ku yi zaɓe kuma.
A cikin waɗanda suka zo mutum 100 na akwai waɗanda suka fito suka kada ƙuriya a ɓangaren ƴan hamayya?
A to ai ka san ba fara buɗe wannan ba tukwana abin yana nan cikin abin cikin zaɓe tukun sai an jima an kilga a gani. A munan da ka jefa shi kenan mun ƙare mun rubuta ma kurin ta haka kake shi kenan ba romar tambayar ka ko mi ka jefa ko mi ka jefa sai ta an jima an yi da fuye ma.
To babu laifi malam mun gode maka ƙwarai da gaske.
To nagode.
Shu'aibu Mani da malamin zabe a wata rumfa a can yankin Maradi. Kamar yadda muka shaida muku a jamhuriyar Benin ma yau ake zaben fidda guni tsakanin ƴan takara uku ciki har da Prime Minister kasar mai ci Mr. Leonard. A can wani ɗan kasuwa Alhaji Ahmadu Kotono ya ce mana babban birnin kasar ma dai mutane ba su fito zaben sosai ba.
Wato akwai inda aka bude karfe 7, akwai karfe 7 da kwata, akwai 7 da rabi.
Ma'ana dai an bude su kusan kan lokaci.
Akan lokaci. To. An bude akan lokaci kuma ba a samu wani matsala ba.
To.
Har izuwa wannan lokaci.
To yaya fitan jama'a idan aka kwatanta da zabe da aka yi na farko?
To lallai dai akwai matsala kusan in ce babba.
To.
Saboda mutane lalle to a cikin ni na cikin babban birni wato Kwatano. To lalle mun fita mun kuma yi zagaye bayan mun yi zabe to mun ga cewa mutane ba sa fitowa. Na'am.
Nace a ganin ku menene dalili a fahimtar ku meye dalili da yasa mutane ba su fito ba?
To dalili wato an samu ba zata ba.
Kamar me?
Dalili saboda waɗanda aka yi zaton za su zo zagaye na biyu ko zai zo zagaye na biyu ba shi ya zo ba.
To a cikin su akwai a cikin waɗanda ba su samu zuwa zagaye na biyu na akwai wanda kake goyon baya ne?
Lallai akwai wanda nake goyon baya saboda da farko can ina lallai tare da shugaban ƙasa Yayi Boni kuma Yayi Boni ya tsayar da wato Mr. Leonel Zisu.
A wai na nufi da aka zo yanzu zaben fidda goni da aka zo zagaye na biyu cikin mutane uku da prime minister da dan kasuwan nan na Auduga da kuma ɗaya dan kasuwan su mutane uku babu ɗaya daga cikin su wanda kake goyon baya ne?
Eh a cikin su kaga mun dai akwai wanda muka so shi ma ya zo gurin ana shine Abdullahi Biyocha ne.
To amma Allah bai bashi nasara ba.
Wato ba saboda wani abu saboda zaman sa wato mutumin da shi ma ya dan taka rawa wajen lokacin da ya zama ministan abun nan kudi.
To baka ganin wannan zai kasance ra'ayinka ne kai kadai waɗansu da dama kuma suna da wani ra'ayi da ya sha bamban da naka?
A lallai ni kan wato na san kaina kuma ba zan yabi kaina ba, amma ni ina cikin wa'anda idan wani labari ya fito ƙasa gabaki ɗaya in ya zo kunnen ɗaya na biyu na uku na hudu ni ma yana shigowa kunnena.
To
don haka da jiya shekaran jiya da jiya zuwa yau na san abubuwan da dawa wa'anda za su yi zaɓe suke ciki.
Alhaji Ahmadu mun gode kwarai da gaske da samu lokaci taya mu fahimtar yadda al'amuran zaɓe suke tafiya a ƙasar Benin yau. Allah saka da alheri.
Nima na gode. Da gaba.
Alhaji Ahmadu Kotuno kenan. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar zuwa yankin Damagaram inda wakiliyar sashin Hausa Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto kan zaɓen na yau.
A daidai karfe 8 na safe ne aka bude rumfunan zabe, sai dai yawancin su babu cinkoson jama'a. An fara ba tare da matsala ba kamar yadda Mutari Lawan, wani shugaban mazaba ta Kurwa Rouge lamba 4 ya shaida mini a lokacin da na same su. Babu ba mutane a wajen, bai fi mutum 2 zuwa 3 da suka zo suka yi zaben su ba.
Mutari Lawan President na biro da vote na Kurwa Rouge lamba 4 lamba
ko a ƙarshe nawa kuka bude?
Mun bude wannan wurin zabe a ƙarshe 8 daidai.
Ƙarshe 8 daidai. To yaya magana kayan aiki da sauran abubuwa?
Kayan aiki gaskiya muna da komi da komi duka komi muna da sai kashe ne kawai bamu da daya tak
shi kashe
abin tawadawa da ake sa ita ma an ce ana kawowa.
Eh sha Allah. Ma'aikatan ku fa duka kowanne sun kamala?
Ma'aikatan mu duka guda biyar suna nan.
Wakilan ƴan siyasa fa?
Wakilan siyasa guda gare mu ta tare ga ta nan mace ce ta zo Hindatu Ali.
Ina adawa ba su turo nasu bane
ku fa? Ina adawa ba su turo ba, muna jira dai har yanzu. Mun sauraron su.
Mace shekara ka nan?
20.
Shekara 20. Menene aikin ka nan?
Asese.
Kamar menene kake assessor menene?
Kamar mutane ta zabe sai ya zo ya dan sanya hannun cikin ankara.
Cikin tawada wani.
Cikin tawada.
To malama Hindatu menene matsayinki a nan?
Sa ido ce.
Sa ido daga wani bangare?
Tarayya. BNDS tarayya.
Kamar sa ido kamar kaka.
Kamar abinda na gani na gudana haka. Da wanda yayi da wanda bai yi ba duka muna gani. Wanda bai mana ba ga takarda sai mu rubuta. Kuma wanda ya yi shi ba sai a rubuta ba.
Kin
zaɓe? Eh, na zaɓe.
Kamar yaya kika ga harkar zaɓen? Wancan karan kin yi zaɓe?
Eh, wancan karan ma na yi.
Yaya za ki iya bambanta wancan zagaye na fari da wannan zagaye na biyu?
A gaskiya ba ɗaya ba ne ba. Saboda wanga ga mun bai da armashi kamar na fari.
Kamar menene rashin armashin shi?
To rashin armashin shi mutane da dai ba su so ba da abin da aka yi.
Eh, kamar yanzu da shi kenan ke ɗaya ce nake gani kuma ba mutane ko kuwa shi ne?
Eh, gaskiya shi ne. Saboda wancan karin da muka zo mutane sai kana turayya.
Ka huto daga rumfar zaɓe, ta yi zaɓe?
Na zaɓe.
Ka zaɓi wanda kake so?
Ish, sosai.
To kamar yanzu menene ra'ayinka game da wannan zaɓe na yau?
Ra'ayina da zaɓe wannan mutane kurin su huto su yi zaɓe. Ubangiji sa a yi lahiya a ƙare lahiya.
To amma nake ganin kamar ka ga yanzu nake shi kai ne ko na uku a wanda rumfar zaɓe, kamar ni za ka iya cewa game da wani gashi yanzu nan kana ga babu kowa sai dai jama'an tsaro sai kuma su ma'aikatan na zaɓe.
To ai sahiya ce kanke zai. Sahiya ce yanzu. Kuma na san da jama'a da su to.
Mafi yawan rumfunan zaɓen da na zaga babu wakilan ƴan adawa kamar yadda suka furta ba za su halarta ba. Haka kuma wasu da yawa sun kauracewa wannan zabe. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Niger.
Allah
Samar Abari a gaishe ki daga yankin da Magaram. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu ya tasamma karfe 10:11 da kusan minti 20 na safiya. Yanzu kuma ga Gras Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karbi bakuncin Pastor Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya yi masa wajen aikin bishara.
Allah Ubangiji Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada haushin bakin kare ba ya hana kura shiga kare. Markicin kan zo mu yaki sai da makami mutuwa mai dan baki yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan ko dole uwan naki yaran bana ta ala Ubangiji na yuwa maran bana. Yalla ya murabbana arrahim ya murabbana arhaman ya murabbana. Haba maza da mata ina kira gare ku ku zo ku karbi Isa Ubangiji domin shi ne Ubangiji na kuma shi ne da mata kuma shine dare da rana. Sai ku karbi Isa domin shine Ubangiji na.
To mun gode ƙarar da gaske. To banda wannan aikin buga gurmi akwai wani abin da kake ko kuma shine kake musamman ainihin abin da kake kenan na rayuwar yau da kullun?
Yanzu dai a rayuwar yau da kullun abinda na zauna a kai kenan domin ni bana noma bana sana'a abinda na tallaka kenan akai aikin bishara. A nan wannan aikin bishara ta wajen ikon Ubangiji nake ci nake sha tare da ni da iyali na da Ubangiji Allah ya bani.
Wato yaya zaka bayyana shekarun baya waɗannan kamar ƙungiyoyin mawaka sun yi tashe kwarai da gaske, wace ƙalubale musamman zaka ce mawaka irin ka suke fuskanta?
Kwarai da gaske, gaskiya mawaka muna fuskantar ƙalubale kwarai da gaske a kowanne gefe domin mun gane wannan aiki musamman wannan gurmi da na fara yin aikin bishara da shi. A yanzu kam ban taba jin wani wanda yana aiki da gurmi a sashin bishara ba in ba ni din da na fara yanzu ba, sai dai ko waɗanda suke tasowa. To ƙalubala da nake samu shine ba wai ina samun sanani ko kuma damuwa ta wajen aiki ba, sai dai na gane cewa wannan gurmin ya karbu ta wajen mutane a kan aikin bishara domin suna ganin wani sabon abu ne wanda aka kirkiro a duniya a yi gurmi a yi bishara da shi domin wani abu ne wanda ba a taba gani ba, ba a taba ji ba, domin duk gurmi da ake ji ana buga shi ne a duniya ko a gidan giya ko a waɗansu wurare, amma sai ya kasance ga gurmi yau a cikin bishara. To ina samun ƙalubala kwarai da gaske yadda mutane sukan kawo sha'awarsu da marmarinsu da jin daɗinsu na wannan aiki na aikin bishara sashin gurmi.
To inda ma zan tambaye ka, wannan gurmin a ina ne kuke samun shi? Kai ka iya hada shi ne ko kuma a kasuwa kake saya? Idan kasuwa kake saya ana samun shi ne a kasuwa ko ina ko kuma akwai waɗansu wurare takamammu da ake sayan su?
Ni ne nake hada wannan gurmi da kaina domin ba inda zaka samu wannan a kasuwa. Shi ba kamar kalangu ko ganga ko sauran abin da ake kadawa ake samun su barkate ba, sai wanda ya iya shi, wanda yake morar shi, shi yake hada kayansa da kansa. Ni ne nake zuwa kasuwa in yoce fanan da zan hada wannan gurmi in zauna in hada shi da kaina domin babu wanda in ba ka iya ba ba zai iya haduwa a gare ka ba. Saboda haka babu shi a kasuwa wanda zaka je ka ce bari ka je ka sayo gurmi a kasuwa ka zo ka dinka ai ko kuma ka buga, sai dai ka hada abunka da kanka in ka iya.
To tunda ba a sayar shi a kasuwa zai iya zama sana'a? Misali kai ka ringa hada ta kana sayar ta za ta kasuwa misali?
zai zama da wahala ya zama sana'a a dinka a sayar domin shi gurmi kamar yadda na faɗa ba kamar kalangu da sauran abubuwa bane yana da wuyar gaske a koye shi ko kuma a iya buga shi to ko da an yi shi an kai shi kasuwa zai zama da wahala a saya domin in ba ka dauki lokaci ka dauki shekaru kana yin sa ba zai zama da wahala ka iya gurmi domin kuma kadi ne wanda yana da wuyar gasken gaske a koye shi
Allah ubangiji Allah ka taimaka mu Haba mahazzada haushin bakin kare ba ya hana kura shiga gari Malkicin kan zo mu yaki sai da makami mutuwa mai dan baki yaro ya saba wani yaron mai aikin lauyan ko dole uwan naki yaran bana ta ala ubangiji na
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji burin Faso Yahaya da kuma gudunmuwar da zai iya bayarwa ga al'umma da wannan sana'a. Kafin na madadin Faso Yahaya Lawal mai gurmi, alheri ke cewa bari kauna Allah Uba, da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Tura gaida malama Grace da Tawaggat ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 10 da kusan minti 26 da rabi. Wakilinmu Abdulaziz Adili Toro yana ofin jakadancin Niger anan inda ƴan ƙasar suke ci gaba da kare ƙuri'a su suma idan Allah ya sa muka same shi za ku ji yadda zaben ke tafiya can. Hakanan kuma muna gaisuwa ga mutane sama da metan waɗanda suke kallon mu kuma suke jin mu a daidai wannan lokaci ta shafin Facebook mutane kamar su Abdulrahman Saminu, Abubakar Abdullahi KKR, Muhammad Bashir Dogara, Rabi'u Sule ɗan Niger, Shehu Usman Ali da kuma Jamilu Umar baki dai sai mu ce da ku mun gode kwarai da gaskiya sai a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wannan karon labarai amma a takaice.
Yau ne ɗan jamhuriyar Nijar ke kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu inda shugaba Muhammadu Yusuf da ke kan karagar mulki ke fafatawa da abokin karawarsa wanda yanzu haka aka fitar da shi ƙasar waje domin masa magani sai da ƴan adawa sun ce a ƙaurace wannan zaben. ƴan Tibet a duk inda suke a faɗin duniya yau suna zaɓe domin zaɓen wani sabon shugaban da zai ɗora daga inda aka tsaya wajen neman ƴancin da suke yi daga ƙasar China. Sai dai ƙasar China ba ta yarda da gwamnatin na ƴan Tibet ba wadda take gudun hijira a Dharamsala da ke yankin tsaunin Himalayan na ƙasar India. Wannan zaɓen dai shi ne irinsu na biyu tun lokacin da dattijon nan Dalai Lama ya sauka daga shugabancin na ƴan Tibet. Haka kuma yau ne shugaba Barack Obama ya tashi daga nan Amurka domin ziyara ƙasar Cuba. Wannan ziyarar na cike da ɗimbin tarihi domin ko ƙasashen biyu sun kwashe shekaru 55 ba sa ga maciji. Shugaba Obama dai shi ne shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara ƙasar ta Cuba tun a shekaru 60 da suka gabata. A yayin wannan ziyara shugaba Obama zai yi wa ƴan ƙasar jawabi tare da bayyana yadda ƙasashen biyu za su ci gaba da kyakkyawan alaƙar da suka sake kullawa kwanan nan. Yau ne yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kungiyar tarayyar Turai da ƙasar Turkiya wadda zai dakatar da kuraren ƴan gudun hijira. Daga yanzu duk ƴan gudun hijiran da suka iso girka za a mayar da su zuwa ƙasar Turkiya yayin da kungiyar tarayyar Turai za ta ɗauki adadin mutanen da aka mayar din daga sansanin ƴan gudun hijira. To sai dai kuma a gabar Lesbon na ƙasar girka inda nan ne matattaran ƴan gudun hijiran akwai alamun cewa suna cike da halin kunci da damuwa domin ko ga bisa dukkan alamu yarjejeniyar da aka cimma game da su na ƴan gudun hijiran bai aiki yadda aka shata. Yanzu haka dai tazaran da ke tsakanin gabar da jirgin yaƙi na NATO da masu da wasu jami'an tsaro na yankin tekun na ƙasar Turkiya dukkan su biyu suna shawagi.
To madalla ga Ibrahim zan taka ma birki ladan masaro baki ɗaya kuma abin da sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma canda asbahi da ikon Allah za ku ji sabbin abokanan aiki mu za su shigo da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa. Kamin na madadin ladan Ibrahim Ayawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da Ibrahim Alfa Ahmed wadda ya kawo muku wannan shiri ta dandalin Facebook kai tsaye da kuma wanda kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu Caleb Getacho da kuma injiniyan mu wanda ya taimaka masa a nan ne Sahaba Imam Ali zan dakata a ki sallama da ku mu zama lafiya.